baki mai yanka wuya. Jita-jitar tsohon shugaban kasar Najeriya Goodluck Jonathan na kokarin sake tsayawa takara a zaben shekara ta 2025 ya janyo ra'ayoyi mabambanta. Wasu 'yan takarar shugaban kasar jamhuriyar Niger na bayyana shakku akan adalcin hukumar zaben kasar. Jama'a assalamu alaikum. Tun lokacin da aka so mu baza jita-jitar cewa tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan na kokarin sake tsayawa takarar zaɓe a shekara ta 2025, masana kundin tsarin mulki suke bayyana ra'ayoyi akan wannan batu. Duk da yake ba a taɓa ji daga bakin shi tsohon shugaban ƙasar ko wani makusancinsa ba dangane da wannan ƙudurin, to amma jita-jitar ta ƙara bazuwa musamman ganin magoya bayansa sun soma rubuce-rubuce a kafafen sada zumunta na intanet, da kuma yadda Jonathan ɗin yake ta safa da Marwa a fadar shugaban ƙasa, da ma irin mu'amalarsa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a 'yan kwanan nan. Idan ba a manta ba kuma, tun kafin zaɓen shekara ta 2019 an yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garan bawul, ta yadda duk wanda ya taɓa zama mataimakin shugaban ƙasa ko mataimakin gwamna na tsawon wa'adin mulki ɗaya, to kuwa ba zai tsaya takarar shugaban ƙasa ko gwamnan ba fiye da sau ɗaya. Akan haka, wasu masana kundin tsarin mulki irin su barista mai nasara Kogo Umar suke ganin ko a tsohon tsarin ma Goodluck Jonathan, wanda ya ƙarasa wa'adin marigayi Umaru Musa Yar'adua da ya yi wa mataimaki, ya kuma yi nashi sabon wa'adi na shekaru huɗu a zaman zaɓaɓɓen shugaban ƙasa, bai kamata ya sake tsayawa takarar ba, duk da yake ya yi haka ɗin a zaɓen shekara ta 2015 sa'ad da Buhari ya kada shi a zaɓe.
Sashe na 130 har zuwa na 140 ya yi bayani mai tsawo akan wannan magana. Tsarin mulkinmu ba ya da wani gargada a kan cewa ba za a zaɓi mutum ya kasance sau biyu ba, kuma ba za a rantsar da mutum ya kasance sau biyu ba a ofis. Zaɓen da aka yi ma Umaru Musa tare aka yi masu zaɓen haɗin gwiwa. Bayan da aka yi masu Umaru Musa Allah ya ɗauki ran shi, aka rantsar da shi ya zama shugaban ƙasa rantsatse mai cikakken iko daidai da hurumi na sashe na 130 tsarin mulki. Na biyu, ya zo ya ƙara yin takara aka kuma zaɓe shi ya kuma zama shugaban ƙasa. Saboda haka a demokradiyance ya riga ya gama kasan shi guda biyu, inda ba ana neman wani abin nan bane ba daban, amma ya gama zaman shi guda biyu. Kuma ba a yi gyara ga tsarin mulkin Najeriya da aka ce an canza wannan hurumi ba, ba zai yi a rantsar da mutum sau uku a matsayin shugaba ba a jamhuriyar Najeriya. Ban tsammanin shi kanshi ma in ma an ce ya zo ya yi takara zai yi tunanin ɗan bojiwa da ke neman shi su yi takara cewa da gaske suke shi ma har ya ce zai yi takara ba. Saboda haka ban tsammanin wannan magana za ta iya yiwuwa ba, amma in ma da gaske ne, to abu ne wanda yake in ba gyara aka yi tsarin mulki ba, to ba zai yiwu a samu kintin zama da wannan magana ba.
To kana nufin cewa an yi kuskure kenan da aka bar shi ya yi takara a shekarar 2019?
A ra'ayina bai daidai a ba shi ta tsaye ma tsaya takara ba.
Ko kuma kundin tsarin mulkin ne da aka yi wa gyaran fuska ya sa yanzu aka gano cewa bai kamata ya tsaya neman takara sau uku ba?
A'a, ba a kundin tsarin mulki ba. Ina jin akwai hurumi da aka samu na kotu inda ba shi dama ya tsaya wannan takara. To amma shi ne nake magana. Idan an bi ta tsarin abin da tsarin mulki ya ce, sashe na 137 sashe sashi na ɗaya ba a cikin baka ya ce haramun ne a zaɓi mutum a ofis ya wuce mataki na biyu a matsayin shi na shugaban ƙasa a zaɓe. Karen tsaye ne ga wannan tanaji na tsarin mulki a bashi ya yi na uku. Wannan ba zai bare ba a hurumi na doka ta demokradiyya ko kuma ta tsarin mulki. Wancan ya yi wannan takara, amma ina tabbatar maki ko da a ce ya yi nasara, akwai yiwuwar idan an kalubalanci abin a kotu za a iya a soke wannan zaɓe nashi. Duk da yake dai ba a kai ga an ce ya yi nasara ba, balantana a ce mu ga menene hankali ko kuma alƙiblar kotun za ta juya a wannan lokacin, mutum da ma ba a je kotun ba.
To sai dai shugaban tsangayar koyon aikin lauya a jami'ar Nil da ke Abuja, Farfesa Shehu Zuru, yana da ra'ayi akasin haka.
abinda korfe-korfen da jama'a suke yi game da yiwuwar ko kuma cancantar tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan ya saki tsaya mulki cewa idan har an rantsar da kai matsayin shugaban kasa karo na ɗaya da karo na biyu ba za ta sake yiwuwa a sake rantsar da kai matsayin shugaban kasa karo na uku ba. Abinda kundin tsarin mulki ya tanada ba magana rantsar da kai ba ne. Kundin tsarin mulki bai nanata wannan bandakalar da mutane suke nunawa game da wannan al'amarin ba. Kundin tsarin mulki bai nanata zancen an rantsar da kai so ɗaya ko so biyu ba. Abinda kundin tsarin mulki ya tanada shi ne kwaro-kwaro shi ne idan kai shekaru huɗu kana iya sake tsayawa a zaɓe ka shiga karo na biyu na waɗansu shekaru huɗu. Maganar da mutane suke dangantawa da kundin tsarin mulki sai ina ganin kamar mafi yawancin lokuta siyasa ce da kuma ra'ayi. Sabili da haka na farko an rantsar da Goodluck Jonathan so biyu to amma ya kamata kuma a dubi wani yanayi ne domin idan za ka yi fashin baki a tanadin kundin tsarin mulki to dole kuma ka yi la'akari da yanayin da tsarin kundin tsarin mulki ya tanada. Wannan zancen an rantsar da kai so ɗaya an rantsar da kai so biyu akwai masana kundin tsarin mulki ko kuma ɓangaren da ya shafi kundin tsarin mulki da kuma tanade-tanade na gudanar da gwamnati. Ra'ayin waɗansu daga cikinsu shi ne ba magana shekaru huɗu takwas ne kundin tsarin mulki yake nanatawa game da tanade-tanaden shi ba. Ana magana idan aka rantsar da kai so biyu ne ba bai yiwuwa ka cancanta a sake rantsar da kai karo na uku. Amma ni ina mai ra'ayin da cewa ba haka ba ne. Shi tsohon shugaban ƙasa an rantsar da shi amma an rantsar da shi ne a matsayinsa na mataimakin marigayi domin ya kammala waɗannan shekaru huɗu. Wanda yake idan muka yi mala akari da wannan shekaru huɗu ainihi shi akan tiketin ɗin shi matsayin mataimakin shugaban ƙasa ne. Amma ba zan zauna matsayina na masani akan wannan doka da kuma tanadi sanadin kundin tsarin mulki in ce zan tsaya yi takaddama da ɗan siyasa ba.
A jamhuriyar Niger kuma yayin da ya rage ƙasa da watanni uku a gudanar da zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki, 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyun adawa na ci gaba da bayyana shakku da tababa akan sahihanci da adalcin hukumar zaɓen ƙasar. Na baya-bayan nan dai shi ne Dr. Hamidu Mamadu Abdu, wani ɗan Nijar mazaunin ƙasar Kanada, wanda wannan ne karon farko da ya yi jawabi a bainar jama'a tun sa'ad da jam'iyyar Rana ta tsayar da shi a zaman ɗan takararta na shugaban ƙasa a watan Disamban bara.
Akwai matsaloli da yawa cikin fishe don saboda an ce fishe akwai mutane da aka sa biyu uku hudu ga hudin da nike ji ko ina kowa ya sani. Kuma yadda aka ce mutanen da aka sa su ne babu representant ɗin opposition. Jam'iyyoyi da yawa suna kuka da akwai matsaloli don saboda wannan shirin ba a yi shi daidai ba. Wa'ansu ma kawai yanzu hudi suke niyya tasu ba sa jami cikin wannan zaɓen. To ka koma ganga wannan ba zancen rana ba ne. 'Yan Nijar mun ce musu mun zo ne don saboda mun ka gurin da za mu zo mu taimaki talaka. In mutum bai je wajen zaɓe ba kawai ka huɗu kanka kenan. Ka buɗe mu wasu hanya. Gyara kowane lokaci ana iya gyara. In dai ana so a yi abin kirki fi sabilillahi ko gobe za a yi zaɓe yau ana iya gyara. Mun ji hankalin mutane a can sai NDP muka ce musu a gyara don saboda kamata a ce 'yan ƙasa kowa an gamu wuri guda a tattauna a yarda da juna.
Yaƙi da mahandama dukiyar jama'a da yaƙi da talauci su ne muhimman abubuwan da ɗan takarar jam'iyyar Rana ya sha alwashin mai da hankali a kansu don ganin talakan Nijar ya fara morar arzikin ƙasa, in ji shi.
Rana a shirye take don mu zo mu kawo sabon tsari a ƙasa ga tsarin da zai hudda talaka cikin talauci wanga baƙin talauci da muke gani mu hudda su cikin wannan wahala su ji daɗin ƙasarsu. Wani yana can ko rijiya bashi na shan ruwa sai ya je tabki jan ruwa ya sha. Wani ƙato zai je ya saki kuɗin shi ya ce ni president ya saki kuɗin mutunan nan ya ce ya sa aljun shi. Wallahi duniya za ta tashi. Ba ta yiwuwa ni Hamidu Mamadu Abdu president na ƙasar Nijar a saki kuɗin al'umma wannan ta ƙare.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Halima Abdulra'uf da Suleiman Muni Barma, Cuba Herodiodo ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama, ma'assalama.